This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 12 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Zara, Isra'ila ta tura tankokin yaki zuwa gabashin Jabaliya a arewacin zirin Gaza da safiyar yau Lahadi, bayan da ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a daren jiya har mutane 19 suka mutu. A yau Lahadi, jami'an Afghanistan suka faɗi cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a lardin Baglan ya kai akalla 315. Jami'an tsaron ƙasar Tunisia sun afka ofishin ƙungiyar lauyoyi da ke birnin Tunis, suka kama Sonia Damani, wata lauya kuma mai sharhi kan harkokin siyasa, bayan da ta yi tsokaci a gidan talabijin akan halin da ƙasar ke ciki.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewar gwamnatin riƙon ƙwarya ta Jamhuriyar Nijar ta mai da martani bayan da shugaban ƙasar Benin ya ɗauki matakan hana lodin ɗanyen mai da Nijar ke shirin fara fitarwa kasuwannin duniya. Tsananin rana da zafi a jihar Borno ya jefa mutane cikin mawuyacin hali da rashin lafiya, wanda har ya kai ga zafin yana kashe itatuwa da bishiyoyi. Muna tafa da ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Sule Mummuni Barma daga Nijar. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Isra'ila ta tura tankokin yaki zuwa gabashin Jabaliya a arewacin zirin Gaza da safiyar yau Lahadi, bayan da ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a daren jiya, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane 19 tare da jikkata wasu da yawa, a cewar jami'an kiwon lafiya. A garin Jabaliya, sansanin 'yan gudun hijira mafi girma cikin sansanoni 8 na tarihi a Gaza yake, wanda ke da mutane fiye da 100,000 a cikinsa. Mafi yawansu Falasɗinawa ne da aka koro daga garuruwa da ƙauyuka a yankin da a yanzu ake kira Isra'ila, a lokacin yakin Isra'ila da Larabawa a shekarar 1948, wanda ya kai ga ƙirƙiro ƙasar ta Isra'ila. Da yammacin jiya Asabar, rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta da ke aiki a Jabaliya na hana ƙungiyar Hamas da ke iko da Gaza sake kafa rundunar soja a can. Kakakin rundunar sojan Isra'ila, Rear Admiral Daniel Hagari, ya bayyana wa manema labarai cewa a cikin makonnin da suka wuce, sun gano cewa Hamas na yunkurin farfado da rundunar sojan ta a Jabaliya. A yau Lahadi, jami'an Afghanistan sun faɗi cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da aka yi ranar Juma'a a lardin Baglan da ke arewacin ƙasar ya kai akalla 315, yayin da wasu sama da 1,600 suka jikkata. Ma'aikatar kula da 'yan gudun hijira ce ta sanar da sabon adadin waɗanda suka mutu a shafin sada zumunta na X, wanda ake kira Twitter. Ma'aikatar ta ce gidaje sama da 2,600 sun lalace a lardin tun bayan aukuwar bala'in sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi. Ma'aikatar ta jaddada cewa za ta ba da rahoton farko daga ofishinta na Baglan akan asarar da aka yi, tana mai cewa asarar kuɗi da mutane da aka yi na iya ƙaruwa. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau Lahadi ta shafin X cewa galibin yankunan da abin ya shafa a lardin ba za a iya zuwa ba da manyan motoci, kuma tana ɗaukar duk matakan da suka dace, ciki har da amfani da jakuna don kaiwa waɗanda suka tsira abinci. Jami'an tsaron ƙasar Tunisia sun afka ofishin ƙungiyar lauyoyi da ke birnin Tunis, suka kuma kama Sonia Damani, wata lauya kuma mai sharhi kan harkokin siyasa, bayan da ta yi tsokaci a gidan talabijin akan halin da ƙasar ke ciki, a cewar lauyoyinta. kaman da aka yi a jiya Asabar an nuna shi a kafar yada labaran France 24 wacce ta ce an tilasta mata dakatar da watsa shirye-shiryenta kuma an ci zarafin ma'aikatanta sannan an tsara wani mai daukar hoto na wani dan lokaci. Lawyer Damani Dalila Msadek a wani sako da ta wallafa a shafin Facebook ta bada rahoton yan sanda sun kai hari a shalkwatar kungiyar lauyoyi inda suka ci zarafin wasu lauyoyin suka kuma tafi da Sonia Damani zuwa wani wuri da ba a sani ba. Islam Hamza ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Damani ya tabbatarwa kamfanin dallancin labaran AFP cewa an kama Damani. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To jim kadan za Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Gwamnatin rikon ƙarya ta Jamhuriyar Niger ta mai da martani bayan da shugaban ƙasar Benin Patrice Talon ya dauki matakan hana lodin danyen man da Niger ke shirin fara shigarwa kasuwannin duniya ta a tsakiyar watan Mayu nan. Matakin rufe iyakar da Niger ta yi duk da dage takunkumin ECOWAS ya sa shugaba Talon tsaurara matakai a matsayin martani ga mahukuntan Niger. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira Prime Minister Ali Lamine Zein ya fara da mai da martani game da jerin matakan da shugaba Patrice Talon ya dauka kan Niger wadanda suka hada da hana fitar da cimaka daga jamhuriyar Benin zuwa wannan ƙasa da matakin hana lodin danyen man da Niger ke shirin fara isarwa ketare daga tashar jirgin ruwan sama.
Akwai takarda tsakanin gwamnatinmu da nasu da ya haramta musu ɗaukar matakan da zai sa wannan man ya guda. Akwai takarda tsakaninsu da su da mutanen China, inda gwamnatinsu mutanen China suka yi musu takarda suka ce to mun san duk akwai wannan takardun yarjejeniya ya fi goma, muna son ku ƙara ba mu ƙwarin gwiwa da za a ce ko me zai zo ba za ku tsaida ba. Suka ba da amsa akwai takardar tana nan kuna so zan ba ku dubi ba, amma duk da haka mutanen nan shi shugaban nasu ya fito karare ce ba zai bari ba wannan mai a dora shi bisa ruwa sai mun bude iyaka.
A washegarin taron shugabannin kasashen yammacin Afirka da ya gudana a Abuja a watan Fabrairun 2024 wanne ya janye takunkumin da sai da yawo ta kakabawa Nishar, hukumomin mulkin sojan kasar a nasu gefe sun rufe iyaka da Benin saboda dalilan tsaro, matakin da shugaba Patrice Talon ya nuna rashin gamsuwa da shi. To amma Prime Minister Zein ya jaddada cewa suna da hujjojin da ke gaskanta hasashensu.
Kasan da sai a mana madin ilibo, to yanzu Allah ya taimake mu da sabbin abokanmu mun kai inda za mu rika hango abinda ake ko ba gidanmu ba. To dalilin da ya sa muka ce to a yanzu ba mu yarda ba mu bude iyaka saboda waɗannan mutanen suna nan suna neman su kawo mana hari da 'yan ta'adda. Mutanen Niger da 'yan kasuwarmu da 'yan kasuwarsu kuka suke. Kuma abu bai yana kenan wannan abun yana hannun shugabansu shi ne gobe da sahi in ya ce waɗannan mutanen su bari su tafi su wannan kuka ne juyo ma mun bude.
A ranar Litinin din da ta gabata ne gwamnatin jamhuriyar Benin ta aike wa jakadan China a Cotonou takarda domin sanar da shi cewa kasar ba za ta bari tankoki su ɗauki danyen man da Niger ke shirin fara fitarwa zuwa ƙetare ba. Kwana ɗaya da ayyana wannan ƙuduri, shugaban ƙasar ta Benin Patrice Talon a hirarsa da tashar talabijin ta ƙasarsa ya yi ƙarin haske kan wannan lamari, yana mai cewa ya rubuta wa mahukuntan Niger takarda don sanar da su cewa Benin ta buɗe iyaka amma ba a tanka masa ba. Haka kuma ya turo da ministan harkokin waje a kan buƙatar farfaɗo da hulɗa a tsakanin ƙasashen biyu, nan ma shiru ba amsa. Saboda haka ya zama wajibi jamhuriyar Benin ta ɗauki mataki a matsayin martani domin bai dace mutanen da ke ɗaukar ƙasar a matsayin abokiyar gaba su buƙaci haɗin kanta wajen cimma wani guri ba, in ji Talon.
Nous nous sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger. Et là-bas, on n'a pas de réponse.
Dambarwar da ta kunno kai a washegarin juyin mulkin da soja suka yi a Niger ta matuƙar taɓarɓar da hulɗa a tsakanin hukumomin Niger da na makwabciyarta jamhuriyar Benin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, ga Maryam Dauda da cigaban labaran duniya.
Hukumomin kasar Canada sun buƙaci dukan sauran mazauna yankin arewa maso gabashin lardin British Columbia da su gaggauta barin yankin duk da cewa yanayi na inganta bayan da tuni aka kwashe dubban mutane saboda gobarar daji da ke ci gaba da bazuwa. Gobarar da ta fara a shekaran jiya Juma'a, girmanta ya kusan linka har su biyu a jiya Asabar, inda ta shafe murabba'in kilomita 17. Hotunan hukumar kashe gobarar daji ta British Columbia sun nuna yadda gobarar ke ci 'yan kilomitoci kaɗan yamma da iyakar birnin Fort Nelson. Hotunan yanar gizo da mazauna yankin suka yada sun nuna yadda hayaki ke tashi sama. A wasu hotunan kuma kamar hazo ya rufe yankin. Gundumar Northern Rockies daga Rumford Nelson First Nation sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa suna gargaɗin mutanen da suka tsaya a yankunan kan cewa an dakatar da ayyukan jinya na gaggawa da ababen more rayuwa, an kuma rufe shagunan sai da kayan abinci. A yau Lahadi ne ake yin zaben shugaban ƙasa a ƙasar Lithuania, wanda batun damuwa akan matsalolin tsaro ya mamaye, inda dukkan manyan 'yan takarar suka amince kan cewa ya kamata kungiyar tsaron NATO da kungiyar tarayyar Turai ta EU su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa a fannin tsaro don tunkarar barazanar da ake gani daga makwabciyar ƙasar Rasha. Ƙasar mai yawan mutane miliyan 2.8 na fargabar ta yiwu ita ce ƙasa ta gaba da Rasha za ta waiwaya idan har ta yi nasara a yakinta da Ukraine, inda ta fara mamayar ƙasar a shekarar 2022. Yayin da manyan 'yan takara uku suka amince kan batun tsaro, duk da haka suna da mabambantan ra'ayoyi a kan batutuwan da suka shafi harkokin al'umma da kuma dangantakar Lithuania da China, wadda tsawon shekaru da dama ta taɓarɓare saboda batun Taiwan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni akan yanayin tsananin zafi da rana a jihar Borno ya jefa mutane cikin mawuyacin hali da rashin lafiya. Zafin wanda ya kai shekaru sama da 30 ba a taɓa yin irinsa ba, wanda har ya kai ga zafin yana kashe itatuwa da bishiyoyi. Wakilin murya Amurka Ibrahim Mustafa ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tsananin zafin rana da zafi a jihar Borno ya jefa al'umma cikin halin damuwa, inda ranar yake zafi tun karfe 10 na safe, wadda hakan yasa ya shafi zirga-zirgar mutane da ma wasu cututtukan zafi tsakanin al'umma. Wannan zafin rana da ake fama da shi a jihar Borno tsawon lokaci kenan da ba a yi irinsa ba, duba da yadda manyan mutane suke faɗin irin wannan zafi da yanzu ake fama da shi, an ɗibi tsawon shekaru ba a yi irinsa ba, ta bakin wani dattijo masanin al'amuran yau da kullum, Ambassador Mai Abba.
Sunana Ambassador Mai Abba. To irin wannan tsananin zafi a yadda ni nake da gaskiya yau ya kai wajen shekara 38 ba ga irin shi ba. Masani dama sun fada cewa za a yi zafi na dare har rana, kuma zahiri gashi nan abin ya bayyana. A cikin zafi kuma a wannan kasar mu na Borno, a dadin ma muna cikin zafi tukunna na shekaran na ya sananta. To wannan zafin mu muna bangaren rairayi kuma bangaren zaizayen kasa ga itatuwa yazo ya zama babu. Dama masana sun gargade mu wannan lokacin idan ya shiga kar mutum yayi yawon banza ba gaida ba dalili a karkashin rana. Na biyu kuma sun gaya mana cewa idan za a kwanta a cikin daki a bude kofofi da window don mu samu iska.
Wasu mutane da suka zanta da muryan Amurka sun bayyana yadda zafin yake shafan al'amuran mutane da ma yadda suke fuskantar matsalolin rashin ruwan sanyi sakamakon rashin wuta da ma tsadar rayuwa.
To a gaskiya dai duk da ba a sabo da wahala muka Maiduguri da zamu ce inda sabo an saba, amma ba a sabo da wahala. Magana gaskiya zafi na wannan lokacin gaskiya daban yake. Dan shekara sama da shekara 20 ina Maiduguri amma ban taba jin zafi irin da bana ba gaskiya. Ga ba wutar lantarki, wuta gaba ɗaya ya yanke. Dan wanda ake ba mu na gas da aka ce wutan gas ma shi ma duka gaba ɗaya, sai dai a zo a ba ku awa 2 awa 3, shi ma sai can dare za a kawo mu karfe 3 dare, wata ran karfe 2 tukunna zuwa asuba an doke. Gaba ɗaya in ka je gidan da dare ka rasa me yake ma dadi tsaban zafi.
Magaran zafi dai gaskiya alhamdulillah gaskiya kan gaskiya ba cikin zafi ba. Domin gaskiya zafi kan kowa ina cikin zafi cewa gaskiya shire gaskiya magan komai.
Wannan zafin da muke sha yanzu wannan ba ma mutum ba. Bushiya ni da kaina yanzu a kofan gida na bushiya na tona gindin ruwa jarka 14 gariyawa nake zuba. Bushewa suke. Shi kadai rashin ruwa a jikinsa ballewa yake.
Wasu rahotanni sun bayyana cewa yanzu haka gwamnatin jihar Borno tare da hukumomin bada agaji sun fara raba magunguna kyauta a asibitocin gwamnati da ke jihar Borno. Sai dai kawo yanzu wasu mutane da suka fuskanci zafin har ya kai ga ya shafi lafiyar su an rike su a asibiti sun bayyana cewa ba wani tallafi da ya iso gare su a zantawan su da muryan Amurka.
Ba kudin sayan magani wayansu da suke dan taimaka mana ba haka kuma da mun. Ana bukatan kudi na sayan magani da sauransu don magani akwai sadai.
Kina tare da majinyaci ne a nan asibiti?
Na anan ana Muhammadu Abdullahi. Fama da irin su ciwon ciki da waye-waye dai abubuwa ga suna. Muna siyawa zai bamu inda an rubuta dangi wasu taimaka haka ne wannan abin da ya samu sauwaka a yi shi. Mu dai wallahi ba mu ga komai ba.
To a zahiri na gaskiya dai wannan tallafin bai iso mu ba. Amma muna nima a taimaka mana da alfarma amma wannan tallafin bai iso mu ba. Ga mu nan yau kusan kwanan mu 10 muna nan a cikin asibiti na General yau.
Shin wasu hanyoyi za a bi wajen kula da lafiya a wannan lokaci na tsananin zafi a jihar Borno? Tambayar kenan da naiwa Dr. Hassan Saidu, wani kwararren likita kana masanin lafiyan jiki.
Sunana Hassan Saidu. Eh, hakikanin gaskiya kan wannan zafi da muke ciki gaskiya ya canza shekaru da yawa ba mu samu irin wannan zafin ba. So yadda hanyoyi da za a bi mutum ya magance ga wannan zafi ko kuma ya tsira da wannan zafin. Na farko gaskiya muna buƙatar tsaftace ruwa tsaftace ke ana yawaita shan ruwa tsaftace. Ba wai sai wayansu suna da wani abu guda daya suna so koda baka ci shi ruwa ba muna buƙatar ana yawaita shan ruwa saboda yana ƙara lafiya sosai yana wanke datti-dattin koda mara kaza-kaza shan ruwan shine yake taimakawa.
Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryan Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustafa. Kada a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin yan jarida.
Bashi sauyin na dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada baya damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida.
Jama'a masauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida wanda a wannan mako ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma ina tare da Abdul Jalil Alhashi Sama na Gaskiya TV da Amma Musa na Radio Amfani dukkan su yan jarida da ke Zandar.
Babu bamba ya jarida kan wakilcin gaskiya ne mu mace harkar jarida a wanda ya mutu dan jihadi ya zamo wayo shahada.
Turka-turkan da ta sake kunno kai tsakanin hukumomin Niger da na jamhuriyar Benin a wannan mako bayan da shugaba Patrice Talon ya hana jiragen ruwa su dauki danyen man da kamfanin CNPC na haɗin gwiwar China da Niger ya fara turawa tashar jirgin ruwan Sene ta hanyar bututu na daga cikin manyan batutuwan da suka dauki hankulan kafafen labarai. Tuni Niger ta ci bashin miliyan 400 daga China waɗanda za ta mayar ta hanyar danyen mai a watanni 12 masu zuwa. Abdul Jalil, bari mu fara da kai. Shin wani irin fashin baki za a yi wa wannan sabuwar turka-turka da ta kunno kai tsakanin Niger da jamhuriyar Benin?
Shugaban kasa Benin ya yi bayani bisa kan abu 4-5. Na farko ya ce ya buɗe boda kuma jamhuriyar Niger bata ce mishi ofan ba. Ya aika musu sako na a hukumance ya daga boda. Niger ta ƙi ta daga boda ɓangaren ta. Ya aika musu ministan kasashen waje ba a ci ofan ba. Kuma kwatsam sai ji labari ita ƙasar Tana ta ce mishi za su zo su fara loda dakon mai su tafi da shi kuma za a zo a yi biki na musamman. Na cewar za a fara aiki da wannan danyen mai. Ita to gaskiya shi ba zai iya amincewa ba da wannan lamari kenan zai hana a tahi da wannan danyen mai. Dole sai Niger ta amince ta ba da kai buri ya hau. to a hukumanta hanzu da jamhuriyar Niger ba ta ci kuffan ba. Kasan ita ai Niger ai ta ce ma tana za ta aika mata manta Benin ta dauka ko ita kenan tana ta aika mai yaje can bakin shi wannan tekuna sai me kenan ta tana za ta duki manta daga nan ta yi gaba da shi. Jamhuriyar Niger tana ga kamar ta aikin ta ta cika aikin ta yanzu abin da ya saura shine can tsakanin wanda zai duki mai da wanda ya hana a duki mai. Ministan mai kula da harkokin kasashen waje na jamhuriyar Niger ya kira ambassador China an samu an zauna tare da shi an tattauna dangance ga wannan lamari amma har yanzu dai ba a hukumance babu wani abu wanda ya huto dangance ga wannan lamari amma lamari ne wanda yake ga duka alamu jamhuriyar Niger yana dan bata mata lokaci tana so take bayan shekara guda idan ta kare a samu kuma kudi su fara shigo mata ganin cewa ta ci bashi
amma kai me ka fahimta daga wannan kace nace da ya sake kunno kai tsakanin hukumomin mulkin sojan Niger da hukumomin jamhuriyar Benin
kada kuma ta kai akai wannan matakin lokacin da aka sa takunkumai na ECOWAS ma Patrice Talon shine cikin na farko wanda kaf ba shawara ba komai ya datse iya karshe kuma yana cikin shugabannin da suka kwatanta cewa ma da ashiriye suke da su ba da gudunmuwa idan ma har ta kai za farma Niger kamar yadda lokacin baya kungiyar ta ECOWAS ta bukaci haka ni wannan ne yasa ni a gani na watakila su hukumomin Niger har yanzu suna zargin cewa da kasar Faransa tana so ta kara biyowa ta wannan lungun na Benin domin ta cutawa kasar Niger kuma idan ka dauka a hukumance akan doka ai wannan batu ba matsala ba sai dai inde an so a maida shi matsala amma tun yarjejeniya ta farko ita kanta kasar ta Benin ba da amana cewa da ba za ta kawo cikas ba a cikin wannan aiki na Mam Peter.
Bari mu koma wajen Abdul-Jalil. Shi shugaba Patrice Talon yana kokawa ne dangane da matakin rufe iyakar nan ta Niger ke barazanar durkusar da harkoki na tattalin arzikin kasarsa. A daidai lokacin da kuma ita Niger din ke cewa ba za ta bude iyaka ba saboda dalilai na tsaro domin a cewar hukumomi suna zargin Faransa ta girke sojoji a kasar Benin da nufin afkawa hukumomin mulkin soja watan-watan rana.
To, kasan Malam Sule da yake shi takwas a wannan watan na Mayu, shi Faransa Patrice Talon ya hoto tun magana bisa kan wani abin da ke jinsa na cewa sun jibge sojojin kasashen faranshi na a samu kama Niger har yace wannan kamar labari ne wanda yake hankali zai doka ba. A yanzu magana da yake muku ha kinuwa mai wani Niger aika shi ya riga ya shiga cikin tankoki ya kenan babu zance dawowa kenan dole ne a samu a zauna a ba tana dama ta samu ta isar da manta kenan ga duka alamu alamari ne wanda mu a namu ra'ayi a hangenmu yadda za a yi za a samu tattauna kuma za a sasanta kuma za a cimma maraji wanda yake kowa zai iya gane wani abu
amma kana ganin za a samu a zauna a yi sulhu kuwa ina aka yi la'akari da yadda kasashen nan kowace daga cikinsu ta kafe akan bakanta na cewa ba za ta yi haka ba sai dai haka
ka sai ta harkar kasa da kasa musamman idan aka ce akwai batu na tattalin arziki a ciki dole za a samu akai matakin da dole sai an tsaya an neman fita kuma ni ina gani babban mai riba shi wannan aiki wanda yanzu ita ce ta zuba kudin ta take nema ta maida ita ce kasar China kuma ina ga ita za ta yi ruwa da tsaki dan ganin cewa an samu daidaito amma ina ganin ta hanyar laruma ta hanyar diplomasiya ne kamata abu wannan abun kada ku manta a kwanakin baya kasashe nawa suka ma Niger irin wannan barazana da yasa ba sojawan wannan suka dawo baya aka saurayi idan abinda su shugabannin soja suke zargin shi watakila shi zai sa ko da ma an samu an kai ga tattaunawa yayi wahala akai ga cin mota yarjejeniya bisa kan irin wannan sharuɗa da shi ya gindaya idan kuka diba a nan Niger din an fara tunanin na ganin cewa wata hanya ya kamata a bi tare da gudunmuwar ita ta kasar ta China a ganin an kaucewa irin wannan barazana ko da nan zuwa gaba
su ku tiro ku ki jomarada ba su ta da dan jarida aka da araya suna anan
to barkanmu da dawowa zamu dora da labari na gaba yayin da aka jira jin hukuncin da za ta yanke dangane da bukatar cirewa hanbararren shugaban kasar Niger rigar kariya bisa zargin cin amanar kasa kotun kurde ta bayyana ranar 7 ga watan Yuni gobe a matsayin wacce za a yi sabon zama domin baiwa lauyoyin wanda ake zargi damar halartar zaman danganin sun yi aikin su na masu bashi kariya sabanin yadda aka yi a zaman kotun na farko a ranar 5 ga watan Afrilu Abdul Jalil, yaya kai kake kallon wannan shari'a ta hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum?
A rasa akwai gungu na su lauyoyi masu kare shi a ranar 23 ga watan Afrilu shekara ta 2024 wanda muke ciki, suka huddo wata sanarwa wadda cikin lauyoyin shi akwai Musa Kulbali wanda yake shi na jamhuriyar Niger ne, wanda ya sa mata hannu, suka ce a wannan batu na dauke mishi riga kariya ya kamata a dakata. A ba mu dama har mu samu mu san takardun mi suka kumsa, kuma a ba mu dama mu samu mu zanta tare da shi, ya ba mu bayanan da ya kamata mu tahi da su, a ba mu dama kenan mu samu su hodi mu hodi, a samu a kara a gani wa yake da gaskiya. Idan shi ne bai da gaskiya, a samu a tsige mishi wannan riga kariya a mushara'a. Idan kuma su suke da gaskiya, wannan batu kenan a bar wannan magana. Kenan ka gani wannan sakamako, haka na nuni cewar kamar wata galaba ce da su lauyoyin na sun nemi a ba su dama, kuma an ba su dama kenan su bangaren su, za a iya cewa kamar wata galaba ce a gare su, kuma su ma can bangaren jamhuriyar Niger su jujoji wannan na kurdeta. Kenan haka na nuni cewar su ma sun yi biyayya ga wannan haki nashi, sun ba shi dama kenan a dage domin a saurari su bayan da suke bukata. Ga duka alamu abu ne zai iya aihuwar da mai ido ga duka bangare guda biyu.
Amma Musa, yaya kai kake kallon wannan sabuwar alƙibla da shari'ar nan ta yunkurin cirewa hambararren shugaban ƙasa rigar kariya ya dosa?
Ina gani akwai ƙoƙari na yin adalci daga tsohon babban kotu, domin abu ne da shari'a ta tsanar da idan ana shari'a ya kamata ce duka ɓangarori biyu sun samu an ba su dama, sun san me ake zarge su da shi, kuma kowa ya shirya hujjojin shi da zai gabatar a gaban alƙali. Kaga ba a yi wannan ba a can baya, kuma bukata ta su lauyoyin da suka gabatar da ita wannan kotu na cewa su samu su ga hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum, su tattauna da shi, su ga duka irin abubuwan da ake zargin shi, su ji hujjojin shi, su ji ra'ayin shi. Ina ganin kokari ne na yi wa shi tsohon shugabanci hambararren shugaban kasar adalci. Amma kada kuma ina ga wannan mataki da ita wannan kotu ta dauka bai rasa nasaba ko alaka da irin yadda duka duniya ta sa ido ta ga yadda wannan shari'a za ta kaya. Kada kuma ta a wannan mako diyar shi hambararren shugaban kasar ta huto, inda kamar zance kira ne ta yi na kawo agaji na taimako ga shugaban kasar. Zan iya cewa ma agaji na tausayi da jin kai da shi shugaban kasar, inda ma har su lauyoyin kansu suka shigar da takarda ga babban komiti na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da haƙƙin ɗan adam. Ina gani wannan yunkuri ya yi watakila tasiri cikin wannan mataki da wannan kotu ta ɗauka. Kenan muna jira mu gani idan za a yi adalci a cikin wannan shari'a, domin kada ku manta babban abu inda yake shi ne a cikin ɓangarorin biyu wanda suke zargin juna. Abinda shari'a za ta bada dama mu gani shine wa yake da hujja, wane ne bashi da hujja.
To amma ka san mala amma lalle kam sun bada dama na dage ita wannan sakamako da aka sa ran za a samu a yau. Amma ga duka alamu na cewar batun da suke so na ba su dama su samu su gamu da shi, su tattauna, muke ga gaskiya a hangen mu dai wani abu ne wanda yake ban mu sarin cewar za a iya amince a ba su dama su gamu da shi. Sai dai lako takardu dai da ya kamata a ba su, dai a ba su takardun samu su bincike su su gani. Amma akwai wahala dai na a ba su dama samu su zauna tare da shi, tattauna tare da shi, ganin cewa a yanzu ina kan bakan shi na cewa yana shugaban kasa ne wanda yake bai marabusu ba. Wannan haka dai muke ga hangen abu.
Karakar jarida a wanda ya mutu dan jihadi ya zama wai shahada.
Duka nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe wasu abokan aiki za su zo da wani sabon shirin. A madadin Abdul Jalil Sama na Gaskiya TV da Amma Musa Radio Amfani, dukkan su 'yan jarida a Zandar, ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da wanda ya ba da umarni Hailu Haile da ma injiniyanmu na yanzu, Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Huta lafiya.